أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, wanda muka saba gabatar da karatun littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine zaman mu na 8 a bana, kuma yau muna ranar 8 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wanda zuwa daidai da 30 ga watan Maris na shekara ta 2023 miladiya. A darasinmu na jiya mun tsaya a cikin babu tahrimi sabbil muslim, wato babin da ke bayani akan haramcin zagin musulmi ba tare da haƙƙi ba. Yanzu mun tsaya akan hadisi na 1561. Yanzu kuma insha Allah daga nan din za mu tsora insha Allah. Wa anhu qala أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه. قال أبو هريرة: ومن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بصوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تئنوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وانا حديث شما أنك أستهن يرسلنا أبو هريرة idan Allah ta bada gare shi. Ala yace utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qarshariba, an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum wanda wannan mutumin ya sha giya. Qala udribuhu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tunda ya sha giya a je ai mishi haddi, a je a dake shi. Qala Abu Huraira, sai na Abu Huraira yace: fa minna ad-darib bi yadihi, daga cikin mu akwai wanda ke dukan shi da hannunsa kamar dunduke nan ko mari haka, ko kuma kai mishi ko kuma kaiwa duka dai. Wadaribu binadi, akwai kuma wanda ya kwabe takalminsa yana dukan mutumin da takalmi. Wadaribu bisaubi, akwai kuma wanda ke dukan mutumin da hannun rigarsa. Falamman sarafa, yayin da mutumin ya juya bayan an gama dukan shi. Qala ba'dul qaum, sai sashen mutane ya ce wa mutumin: akzakallahu, wato wani mutum ne daga cikin sahabbai da Allah ya rahama wanda suka daki wannan mutum, sai yace: akhzakallahu, kai wani Allah ya kunyata ka, tur da kai. Irin da yadda yanzu ake yi, yace mishi tur da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan, sai yace mishi: la taqulu hadha, kada ku gaya mishi irin wannan kalmar. La tu'inu alaihi shaytan, kada ku taimaki shaytan a kansa. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ne ya rawaito hadisin. Wannan hadisin yana nuna mana halascin tsaida haddin shan giya ta hanyar duka ba tare da bulala ba, kamar a ce a daki mutum da hannu, ko a daki mutum da tufafi, ko a daki mutum da takalmi. Al-Imam an-Nawawi da ya zo magana akan wannan hadisin shi kuma ce, sai ya ce: ajma'u ala al-ittifai bil jarid wa an-ni'al, yace malamai sun yi ijma'i akan halascin isuwa da duka da takalmi ko kuma da tankar dabino. Wal asahhu jawazuhu bis-saut, amma abin da yafi inganci shine halascin yin dukan da bulala. Idan mutum ya sha giya, ko ya sha wiwi, ko ya sha kwaya, a yi masa haddi ta hanyar dukan shi da bulala. Qala al-Hafiz, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace: wa tawassaba ba'd al-muta'akhirina, sashen malamai waɗanda suka zo a bayan magabata sun yi tawassuɗi, wato sun tsaya a tsakatsaki, sun ce: fa ayyana sauta lil-mutamarridin, to wannan malamin sai ya ayyana a iya yin duka da bulala ga masu taurin kai waɗanda yau ya ji ya sha wiwi ko ya sha giya an mishi duka da takalmi ko da hannu ya sake zuwa gobe ma ya shawo an sake dukan shi da takalmi ko da hannu to a karo na uku tunda yayi taurin kai nan kuma sai a dake shi da bulala wasu za ta faffasa mishi jiki wa qarabu siyab wa ni'al lil du'afa idan kuma mutum rarrauna ne wato kumama ne ba shi da wata cikakkiyar lafiya ma sai da taurin kan zuwa ya je ya sha kayan maye ya je ya sha giya ko ya je ya sha kwaya ko ya je ya sha wiwi to amma kuma gashi jikinsa yana da rauni to abin da za a yi a nan shine sai a dake shi da hannun riga ko kuma da takalmi kuma na adahun biya su ma ya liku bihin waɗanda kuma ba waɗannan ba to kowane sai a duba abin da ya fi dacewa da shi sai a yi masa ko bulala da ko a mishi duka da bulala ko kuma a yi mishi duka da hannu ko da takalmi وزاد أبو داود في روايته الإمام أبو داود يقرا شكمة رواية شيء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوا سنسى النبي صلى الله عليه وسلم يقال صحابين شيء شوى كؤور سد شيء معنا وقال مشي مقنى الدزيج كنيا فأقبلوا إليه سيج صحابين سجوا إزواء قوانما تن يقولون سنة شمش متقيت الله عز وجل يزو كيواني بلاك جزء وران الله بني من جرمار الأوكاكا ma kashita Allah jalla sana'uhu shi yanzu wa na kai balaka ji kunyar Allah ba Allah madaukaki mustahayita min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu wa na kai balaka ji kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kullum ana kawo ka gaban shi ka shawo giya kai balaka ji kunya ba summa arsaluhu bayan sun ga mishi haka sai kuma suka saki shi wannan hadisi yana karantar da mu haramcin inuwa da zagi ga mutum saboda kaga ya aikata dan wani abu na kuskure wanda kai ma in ba Allah ya tsare ka ba kana iya fada cikin wannan din saboda haka irin kaga mutum nan kaga dan gidan wani ya fara shan taba dan gidan wani ya fara shan wiwi to wannan addu'a ya kamata kai musu Allah ya shirye su kai fatan kai kuma Allah ya kare ka da kai da zuri'arka domin kai ma tunda baka mutu ba har yanzu baka da tabbacin zaka sha ne ko ba zaka sha ba to dan sai ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala ba wai ka je kana gulmar yaron ko kana gulmar mahaifin shi ba duk wanda ka ga dan shi ya karkace ya bar hanya madaidaiciya ko kuma shi kansa ya karkace ya bar hanya madaidaiciya ba a san ran shi bane shedan ne ya fi karfin shi a zuciyar shi to ka roki Allah ya kiyaye shi daga sharrin shedan Allah ya ba shi karfi akan shedan har ya samu ya zama ya tuba daga wannan abu وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه وانا حديث شيما دي أنكر مستعني سيرنا أبو هريرة إدراء الله سبد غريش قال إيشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله سيرا دامن شان الله سبد غريش يناتشيوا من قذف مملوكه بالزنا wanda ya jefi bawansa ko baiwarsa da zina yuqamu alaihi alhadd yawm alqiyama to shi wannan mutumin za a tsayar mishi da haddi a filin alqiyama illa an yakuna kama qala sai dai idan bawan nashi ko baiwar tashi sun kasance kamar yadda ya fara din ne yace musu mazinata sun kasance dama suna yin zinar mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa fi hadal hadisi izharu kamal aladl to ala ayi halin yin tsinuwa da zagi ga wanda aka gan shi a cikin wani irin yanayi to abba abu ni na daidai ba domin kai ma tunda ba mutuwa kai ba baka da tabbacin cewa har ka mutu Allah ba zai jarrabe ka da irin wannan ba to haka nan kuma dan kaga cewa mutum yana aiki a ƙarƙashin ka ko bawa ne ko baiwa gare ka ko kuma a yaro ne ko ma sinja ko kuma wani dai mai aiki a ƙarƙashin ka to kada ka riƙa jifan shi da zina kana cewa ai wace mazinaciya ce ko kuma wane mazinaci ne wannan ba daidai ba ne dan ganin kamar ka fi karfin shi a nan duniya to wannan ba shi ke nufin kuma cewa Allah ba zai karɓa mishi haƙƙinsa a ran alƙiyama ba idan har ka jefi wani da zina saboda ganin ka fi karfin shi a nan duniya to a ran alƙiyama a filin alƙiyaman nan a nan Allah zai tsayar maka da haddi zai sa mala'iku su jirge ka sai an maka adadin bulala da ake wanda ya yi ƙazafi mun tafi kuna rayuwa hadisi ne da aka haɗu a kansa a cikin wannan hadisin akwai bayyanar da ainihin cikar adalci na Ubangiji subhanahu wataala. A cikin wata ruwayar kuma hadisin ya zo da man qadhafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qalahu julida yawmal qiyamati haddan illa an yakuna kama qala. Duk wanda ya jefi bawansa ko baiwarsa da zina alhali kuma wannan bawan ko baiwar kuma tattu ne daga abin da ya jefe su da shi, to za a yi mishi bulala a filin alkiyama, za a yi mishi haddi illa an yakuna kama qala, sai dai idan bawan ko baiwar sun kasance kamar yadda shi Ubangidan nasu ya faɗa ne. Babu tahrimi sabbil amwati bighairi haqqin wa maslahatin shar'iyya. Wannan babin zai mana bayani akan haramcin zagin matattu ba tare da wani haƙƙi ko kuma wata maslaha ta shari'a ba. Wa huwa tahziru min al-ibtida'i bi, shine ka tsoratar da mutane daga yin koyi da shi wannan mutumin koda ya mutu, fi bid'ati a cikin bid'arsa, wa fiski da kuma fasikancin shi, wa nahwi zalika da wani wannan. Wa fi al-ayat wal ahadith as-sabiqa fil babi qablahu, a cikin wannan hadisin za a iya sanya hadisai da kuma ayoyi waɗanda suka gabata a cikin babin da ke gaban wannan. Kuma hadisin farko a wannan babin shine hadisi na 1564 a cikin wannan littafin. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddam, rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi ta hanyar nana Aisha uwar mu'minai Allah ya yarda ita. Qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tasubbul amwat, kada ku zagi matattu, fa innahum qad afdahu ila ma qaddamu, kuma cewa su an riga an gabatar da su zuwa ga abin da suka gabatar na laifuka ko na alkhairi, rawahu al-Bukhari. Imam al-Bukhari ne ruwaito shi. Haka nan Imam Tirmidhi ma ya ruwaito wani hadisi shi irin wannan ta hanyar sayyidina Mughira radiyallahu anhu. Lakin qala, sai shi a ruwayar Tirmidhi ya ce fatu uzul ahya, kada ku zagi matattu dan ku cutar da rayayyu. Wannan hadisin hujja ne bisa hujjar haramcin zagin mutanen da suka riga suka mutu. Al-Imam Ibn Rushdin yace zagin kafiri ma haramun ne, matakar dai akwai wani dan uwan shi musulmi rayayyi, to kafiri ma ka zage shi haramun ne bisa dokokin addinin musulunci. Matakar dai yana da wani da ko kani kowa wanda yake musulmi wanda zai iya cutuwa ta dalilin zagin wancan din wanda ya riga ya mutu. Amma ya halatta a iya zagin shi idan babu wani musulmi da zai cutu ta hanyar an zagi wancan din. Amma musulmi kamar wanda ya riga ya rasu, to malamai suka ce haramun ne zagin shi, sai dai idan akwai wata larura wacce ta zama tilas babu yadda za a yi, dole sai an yi haka. Shi ma kuma koyaya ne dai a san irin lafazin da za a yi amfani da shi. Amma dai banda zagi, banda kuma wanda ya riga ya mutu ka riga kafarta shi bayan ya riga ya riski abin da ya riga ya riska. Kai da kake raye a yanzu kai ne kake cikin hadari, amma shi wanda ya riga ya mutu kam ai abin da ya riga ya gabatar kuma ya riga ya samu abin da ya aikata. Kai yanzu da kake raye kai kake kan hadari. Idan ka zage shi a daidai, ka tsine mishi a daidai, ka kafarta shi a daidai, dama kafirin ne da sauransu, da mushrikin ne kamar yadda kake faɗa, to shikenan wannan babu komai. Amma idan ya zamto mutum ya riga ya rasu, wataƙila ma ya rasu da kalmar la ilaha illallah a bakinsa, kai kuma yanzu saboda bambancin ra'ayi da ke tsakaninku da shi, kai kuma ka zo kana zagin shi don ka fusata wasu daga cikin mabiyansa ko iyalansa ko 'ya'yansa ko almajiransa, kana faɗar maganganun da kaga dama game da shi, to wannan kuma kai ka jiyo. Domin kuwa kalmar kafircin nan tunda shi baya duniya, kaga dole kanka zai za ta dawo. Saboda ala ayi halin da yan uwa za ka iya yin addini ba tare da ka zagi kowa ba, ba tare da ka ci mutuncin kowa ba, amma zagi da cin mutunci ba shi da wani lada a cikin addini. Ko da kuwa kafiri za ka zaga, ba wani lada da za ka samu. Maimakon ka zagi kafiri din, to kai tasbihi mana ko kai halala ko kai istighfari ka neman gafaran naka zunuban, ko kai tasbihi ka samu lada, ko kai annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kai wani abin da wanda zaka samu lada da shi. Babun nahyi anil izai, wannan babin zai mana magana akan hani da aka yi akan cutar da musulmi. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu
فقد اهتملوا بهتانا واثما مبينا wadannan da ke cutar da mu'mine maza da mu'mine mata ba tare da wani laifi da suka tsoruwarta ba to hakika wadannan sun dauki wani gingime mai laifi akan su wato bohtana wani kirkirarren laifi da kuma zunubi mabayyani inji Allah subhanahu wa ta'ala ayatuna na cikin suratul azab ita ce ayata 58 ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه من حديث عن كان اوشي daga sahabi dan sahabi shine sayyidina abdullahi dan amru dan asi idan Allah saba daga rishi shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutun Allah saba ta gare shi yace almuslimu wato cikakken musulmi ne na kirki wanda an ce musulmi shi ake nufi shine man salimar muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda jama'ar musulmai suka kubuta daga harshen shi da kuma hannayensa wato baya cutar da su da harshen shi kuma baya cutar da su da hannayensa ta hanyar yi musu sata ko dukan su ko karbe musu wani abu nasu kuma harshen shi baya zagin su baya tsine musu baya kafirta su baya gaya musu wata mummunar magana wannan shine cikakken musulmi a wajen Allah wal muhajiru abin kuma da ake nufi da muhajiri shine man hajara man Allahu anhu shine wanda ya kaurecewa abin da Allah ya hana mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kan shi wato Bukhari da Muslim da sun rawaito shi malamai suka ce ai cikakken musulmi shine wanda ya kiyaye harshen shi da kuma hannayensa daga cutar da ƴan uwansa musulmai kuma cikakken mai yin hijira shine wanda ya bar ayyukan saban Allah dan jin tsoron Allah dan tunanin makomashi a wajen Allah wa anhu radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljannata fatatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi rawahu muslim wannan hadisin shi ma dai an karɓo shi ta hanyar sayyidina Abdullahi dan Amr dan Asi idan Allah ta bada gare shi da shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah ta bada gare shi yace man ahabba an yuzahzaha anin nari duk wanda yake so a tsiratar da shi daga wuta a kautar da shi daga wuta wai da khalal jannata kuma ya shigar da shi aljanna wasa ati yamaniyatu to lalle ne mutuwar shi tarke shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhali yana mai bada gaskiya da Allah da ranar lahira wal ya'ti ila an-nasi kuma yazo wa mutane allazi yuhibbu an yuta ilayhi irin abin da yake so shi ma mutanen su yi mishi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito wannan hadisin sashi ne daga cikin wani dogon hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ne a cikin abin da ya shafi muhimmancin yin biyayya ga wulatul umur wato sarakuna da shugabanni wannan hadisin kamar dai faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu alhali sai kuna musulmai ai wato ku tabbata bisa tabarki madaidaici shine addinin musulunci kuma faɗansu da ya ce wal ya'ti ila an-nasi allazi yuhibbu an yuta ilayhi ai ya zo wa mutane da irin hali ko mu'amala irin wacce yake so a yi mishi shine mutum ya gyara mu'amalar shi tsakanin shi da mutane ta hanyar murmushi da kuma sakin fuska da kuma ya kiyaye harshen shi kada ya cutar da su ya kiyaye hannayen shi kada ya cutar da su sannan kuma gurgurdan abin da Allah ya bashi na falala ya yawaita kyauta da sadaka da sauransu باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر wannan babi ne da zai magana akan haramcin yin gaba da fushi tsakanin juna da kuma yanke mu'amala tsakanin musulmi da musulmi da kuma juyawa juna baya musulmi ya juyawa dan uwansa musulmi baya da dai sauransu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna ikhwatun ai kadai mu'minai wato ƴan uwan juna ne tamkar uwa ɗaya ba ɗaya aisha anul ukhuwa at-tawasul ayana daga cikin sha'anin yan uwantaka zama an sadar da juna qala Allah ta'ala fi madhihil mu'minin Allah mu musulki ya fada cikin yaban yan uwa mu'mini yace wallazina yasiruna ma amara Allah bihi an yusala sune wadanda suke sadar da abin da Allah yayi umarni da shi cewa a sadar da shi shine wato zumunci da kuma soyayyar juna suratul ra'd ayata 21 Allah ta'ala azillatin alal mu'minina a'izatin alal kafirin Allah yana fadan sifar wasu bayin sa ne wadanda yake kaunar su kuma suke kaunar shi yace sune masu kankanda kai ga mu'minai kuma masu masu buwaya bisa kafirai ai aqifina alal mu'minin ai masu nuna soyayya tsakanin su da mu'minai khafidina lahum ajrihatuhum sannan kuma masu sassaƙa da bikin su da kaskanci zuwa ga mu'minai din mutagallibina alal kafirin sannan kuma masu bada rinjayi ne bisa kafirai qala Allah wa qala ta'ala Allah mai sarki yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رهما وبينهم الله مرغم ذلك ينا سبنت ما زالنا صلى الله عليه وسلم لكم صحابنشي إيش محمد رسول الله النبي محمد من زال الله صلى الله عليه وسلم والذين معه وأنك تاردشي كما أشداء على الكفار ما سنن حاليني ما سنن تاواني بسا كافري رهما وبينهم أمام ستوسييني أذكان جوننسو الإمام ابن كثير يذكر كم وأن آير سيئتي يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم انه رسوله حقا الله مدعو سركي yana bada labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabin shi ne manzon shi ne tabbas da gaske bila shakkin ba tare da kokonto ba wala raibin kuma babu wani kokonto dai a ciki fa qara sai yace muhammadur rasulullah wa hadha mubtada'un wa khabaruhu wannan mubtada ne da kuma labarin sa ba mustamilun ala kulli wasfin jamil kuma yana dauke ne da kowace irin siffa mai kayatarwa mai kyau summa sanabi sanai ala ashabi sannan sai Allah madaukakin sarki ya biyunta da yin yabo bisa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya dade su fa qara sai yace wallazina ma'ahu wadannan dake tare da shi ashiddahu alal kufar masu tsanani ne bisa kafirai ruhama ubainan kuma masu tausayawa ne da kuma soyayya tsakanin junansu kama qala azza wa jalla kama yadda Allah da suke yace fasafa ya Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbu wadanda suke san Allah din wai yuhibbuna kuma shi ma Allah yana shigar da su zuwa rahama shi azillatin alal mu'minin masu kankan da kai ne bisa mu'mini aizatin alal kafirin kuma masu buwaya ne masu daukaka masu rinjayi bisa kafirai wa hadhihi sifatul mu'minin wana sifa ce ta mu'mini an yakuna ahadun shadidan anifan alal kufar dayan sai zamto mai tsanani bisa kafirai rahiman barran bil afyar sannan kuma ya zamto mai tausayawa mai kuma hari na kirki bisa zababbun bayi mu'mini wala shikenan duk wanda zaka ga dan zamani ya bude baki yana zagin wasu mutane da bai zamani da su ba yana zagi yana cin mutunci tsakanin shi da wasu mutane saboda bambancin ra'ayin siyasa ko saboda bambancin ra'ayi a cikin addini ko saboda bambancin kungiya da dai sauransu yana zagi yana cin mutuncin wasu mutane to alama ce da ke nuna cewa lalle shi ba mu'mini ne na gaske ko na kirki ba wa ana Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin mutafaqun alayhi wannan hadisin an karbo shi daga babban hadimin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Anas dan Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wanda ya zauna yau annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta shekara 10 har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sayyidina Anas yana gidan shi yana hidima kuma yace tunda yake hidima a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan shi ba bai taba kuma kyaran sa ba bai taba ce mishi dan bai wani abu ya ce masa me yasa ba kai kaza ba sannan dan yayi wani abu ya ce mishi me yasa kai kaza saboda kyawun hali irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sirran Anas yake cewa tunda yake bai taba wani dibaji wato wani almiski ko kuma wani tufafi mai laushi wanda laushin shi ya kai kamar tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai taba jin wani turaren almiski ko wani turare mai kamshi wanda kamshin shi yake kamar kamshin tafin hannun ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba tsirin Anas daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tabagadu kada ku rika yin gaba da juna wala ta hasadu kada ku rika yi wa junanku hasada wala ta dabaru kada ku rika juya wa junanku baya wala ta qadau kada ku rika yanke mu'amala tsakaninku da junanku wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamto ɗan uwan juna ya ku bayin Allah wallahi lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salat kuma bi halatta ba ga musulmi ya kaurace wa ɗan uwan shi musulmi sama da kwana uku baya magana da shi in ya gaishe shi baya amsawa da dai sauransu to wannan haramun ne a musulunci fadar salata bagadu ai la taf'alu ma yu'addi ila tabagu kada ku yi gaba da juna ai ana nufin kada ku aikata abin da zai kai ku zuwa ga gaba da juna na daga yi wa juna hasada da yi wa juya wa juna baya da kuma yanke mu'amala ba daidai ba ne idan kuna tare da mutum a matsayin shi na ɗan uwanka dan ya bata maka rai karka dauka wai dama ɗan uwanka ba zai bata maka rai ba ai ɗan uwanka shine ma wanda zai bata maka rai wani can na nesa ai ba zai bata maka rai ba saboda bai san ka ba amma ɗan uwan nan naka wanda kullum kuke tare wanda tsakaninka da shi ga yadda kuke ko tsakaninka da mahaifin shi ga yadda kuke to wannan din shine wanda zai bata maka rai saboda shine wanda yake ganin ka yau da kullum amma ba kokan wanda yau ya zo gobe zai koma ai bai san ka ba balan suna ya bata maka rai amma ya bata maka rai ai shi mai tafiya ne amma dan uwan nan naka shine dai wanda zai bata maka rai saboda haka wajibi ne amma nan ka na musulmi ka ajiye wata afuwa a zuciyarka ta musamman wacce take jiran ran da dan uwanka zai bata maka rai kai mishi afuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani gida a cikin aljanna wanda Allah ya tanade shi saboda masu hadiye fushi to ka zama cikin su mana saboda ka samu wannan ladan a wurin Allah babu wani da'i da zaka ji a zuciyarka ko kuma wani alheri da zaka samu a wurin Allah dan an yi maka abu karama ko da kuwa karama bisa gurgudan abin da aka yi maka to babu wani lada da zaka samu babu kuma wani alƙawari da Allah ya yi na samun rahama ga duk wanda ya yi wannan amma masu haɗi ya fishi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka bata mishi rai yana da damar ɗaukar mataki amma ya haƙuri ya haɗi ya fishin ya ce to a ranar alƙiyama Allah zai kira shi zai sa malaiku su kiran shi a gaban dukkan halittu ina wani dan wani jikan wani sai mutum ya fito sai Allah ya ce mishi to ga matan hurin ini nan ka zaɓa adadin duk yadda ka ga yayi maka sannan ka je ka shiga aljanna duk ta kofar da ka ga dama to tsakani da Allah dubi wannan alheri mai yawa to amma mutane ba su damu da wannan ba sai ga mutum har jira yake yi ma wai har jira mutum yake yi kwana da kwanaki ko wata da watanni jira yake dan uwan shi wani ko makwabcin shi wani ko abokin shi wani ya bata masa rai saboda ya tanadi wata bakar magana da zai rama to wannan ba daidai bane shedan ne yake zuwa ka a zuciyarka dan ka rasa waccan damar amma duk lokacin da wani dan uwanka musulmi ya kona maka zuciya ya danne maka haƙƙi ya gaya maka bakar magana ko ya maka wani abu na cin zarafi kana da damar karama ka gaya mishi mummunar magana da tafi wannan muni kana da damar kai ma ka ci mutuncin shi ko kana da damar kai karar shi amma sai kai hakuri ka bar shi da Allah to wannan bar shi da Allah din da kai to ladan da Allah zai baka ran alkiyama shine ubangiji yayi ta baka lada har sai ka ji ya ishe ka haka saboda inna ma yufas sabiruna ajrahum bighayri hisab kadai Allah yana ba wa masu hakuri masu juriya ladan su ne ba tare da lissafi ba sannan kuma ga damar shiga aljanna nan ma ba tare da hisabi ba Allah zai ce maka ga kofofin aljanna duka an bude ka je ka zaɓi adadin matan aljanna adadin da kake so ko guda nawa ne sannan kuma ga aljannan naka shige ta duk kofar da kaga dama me yafi wannan dadi kaga saboda fushi na minti uku ko minti biyar da ka haɗe Allah ya baka dadin da fiye da shekaru dubu dubu ba adadi za ka zauna a cikin wannan ni'imar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wallahi lil muslimin an yahjura akahu bi harata ba ga musulmi ya kaurace wa dan uwan shi musulmi sama da kwana uku ai ta hanyar kau da kai da kuma barin yin gaisuwa gare shi sama da kwana uku a ce ba kai wa kaninka sallama ba kai wa yayanka sallama ba kai wa makwabcinka sallama ba ka gaisawa wannan ba daidai ba ne ko ka san cewa in ka gaishe shi ba zai amsa ba kai din ka gaishe shi ko ka san cewa in kai sallama ba zai amsa ba kai din ka gaishe shi saboda ka fita a wurin Allah domin ba za a yi maka hisabi da nashi aikin ba da naka aikin dai za a yi maka hisabi to tunda ko za a yi maka hisabi ne ta hanyar naka aikin to dan makwabcinka ya daina kula ka dan makwabcinka ko dan uwanka in kai sallama ba zai amsa ba ka ci gaba dai da gaishe shi ba komai karka ji wani kaskanci ko wani rashin dadi game da haka ana nan akwai ranar kin dillanci ranar da shi kuma a wurin Allah zai tashi a mummunan makwabci mai bakin hali ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutun a sharri a ce makwabcin sa ma bi tsira ba daga sharrin halayensa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya tabi kuma yayi asara sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hasauku ya tabi yayi asara sabai zuwa ce ya rasulullahi wane ne haka kowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine mutumin da makwabcin shi ma bi tsira ba daga sharrin halinsa mutumin da zai daina kula makwabcin shi makwabcin kai yana yi ma magana sai kai baka ji kamar baka ji ba ko kuma da ka gano shi ya taho sai ka dauko waya kai kamar ka wayance kamar kana danna waya ko kuma ka wayance tamkar an bugo maka waya ne ko kuma ka dauke kanka ma ba za ma ka kalli inda yake ba kuma alhali ka sani kullum ana fada ko kuma wata kirma ka karanta ka sani cewa wannan abun haramun ne kuma kana yi saboda haka wannan mummunan hali ne Allah ya kiyaye mu daga irin waɗannan halaye babu abin da yafi nauyaya mizanin mutum a ran alkiyama fiye da kyawawan halaye kuma kowa za a yi mishi hisabi ne da nashi halin saboda haka kada ka damu da halin da wani ke nuna maka da wannan halin nashi za a yi mishi hisabi kai kuma ka yi masa kyakkyawan hali in ya ki kula ka kai ka kula shi saboda da naka halin za a yi maka hisabi a wasu ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man hajara fawqa salasin fa mata dakhala an-nar duk wanda ya kaurace wa dan uwan shi musulmi baya kula shi ko in ya gaishe shi baya amsawa sama da kwana uku to idan ya mutu a haka to wuta zai shiga inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم وفي روايه له تؤرب الاعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه وانا حديث ان كبوش ده هنير سيدنا ابو هريره اذا الله ارتبه ده غريش anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace tuftau abwabul jannati yawm al-ithnain ana bude kofofin aljanna a duk ranar litinin wa yawm al-khamis da kuma ranar al-hamis a kowace ranar al-hamis da kowace ranar litinin ana bude kofofin aljanna fa yughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'an sai ai gafara ga kowanne bawa wanda baya yin shirka da Allah illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahana sai dai mutumin da ya gazance tsakanin dan uwan shi musulmi akwai gaba akwai kin kula juna to wannan kam da shi da wancan din tunda ba sa kula juna suna gaba da juna fa yuqalu sai a ce anziru hazin hatta asliha wadannan kam kada a gafarta musu ku kyale su har sai sun shirya da juna sai sun sulhu rawahu muslim imam muslim ne rawaito hadisi a cikin wata ruwayar ita ma ta Imam Muslim cewa yi turadul amanu fi kulli yawm khamis wa ithnain ana bujirowa da ayyuka a kowace ranar litinin da kowace ranar alhamis sannan sai ambashi sauran hadisin kamar da yake to kaga menene amfanin gabar menene amfanin kin kula juna din saboda siyasa ko saboda wani dan siyasa ko saboda iyakar gona kun dan yi rigima da dan uwanka akan iyakar gona ko iyakar fili ko kwata ko juji ko wani abin da bai kai ya kawo ba wata kilma kuma ko akan yara ne wasu sai ga ana gida daya amma mata sun hada su fada dan uwa da baban wannan da baban wannan uwa daya uba daya ko uba daya ana zaune gida daya amma ba a magana da juna ba a shiri da juna har mutanen unguwa ma sun sani tsakanin wane da wane babu shiri saboda mata sun hada ku to babban riba da za ku ci ko ince babbar asara da za ku samu ta dalilin kin kula juna din shine Allah zai yi wa dukkan bayinsa waɗanda ba sa yin shirka za a yi musu gafara amma ban da ku da kai da shi wannan din wanda ba ku kula junan to ku ba za a yi muku gafara ba yanzu ko wannan bai ishe ka asara ba a ce za a yi wa dukkan mutane gafara a yafe musu dukkan zunubansu amma ban da kai da kake gaba me amfanin gabar za ga wasu har abin ya zama musu kamar halin su daga kai kadai a unguwa baka magana da wancan wai kai ga dan zafin ra'ayin siyasa siyasar me amfanin me za ta yi maka a lahira a duniyar ma wace amfanin ta yi maka ban sana kuma a lahira saboda haka wannan babu wani alkhairi tare da mutumin da zai zama baya kula ƴan kunshi musulmai saboda wani ra'ayi na ra'ayin riƙau wanda ba zai amfane shi da komai ba a lahira ko ka taba ji inda aka ce ga wata falala ta ƴan siyasa cewa a ranar kiyama wani dan siyasa zai cece ka daga azabar Allah saboda kana yin gaba da mutane ta dalilin shi ya kamata mutane mu dawo da garkiyar ƴan siyasan nan ba wani alherin da za ka samu abun ɗan siyasa ya alherin ka da shi kawai ya dan bincina maka abin da ya samu ne shikenan kawai amma inda wata dama za ta zo ya ganta gwaggwabar dama ba zai yadda ya bawa ɗanka ba in yana da ɗan shi zai bawa ba yadda za a yi ga wata dama ta zo ya hana ɗan shi ya bawa ɗanka in ka ga ya bawa ɗanka wani abu to sai in ɗan shi ya riga ya samu wannan damar ya yi gaba sannan ya bawa ƴaƴan talakawa su kuma su biyo ƴaƴan shi a baya kuma inda zai samu dama ƙwaya goma to bai kiya ce a iya ƴaƴan shi ya bada guda biyar ko guda takwas ba ko kuma dubunnan talakawa ko kuma a raba muku sauran babu tahrimul hasad wannan babi ne wanda zai magana akan haramcin yin hasada mece ce hasada huwa tamanni zawalin ni'imati an sahibiha shine burin gushewar ni'ima daga ma'abocinta kaga wani dan uwanka musulmi Allah ya mishi wata ni'ima sai ka rika burin ina ma wannan ni'imar ta zama babu ita sawa'un kanat ni'imatu dinin aw dunyan dai ne ya zanto wannan ni'imar ni'ima ce irin ta duniya ko kuma ni'ima ce ta addini kaga wani dan uwanka musulmi Allah ya bashi mota ko Allah ya bashi babur ko Allah ya bashi gida mai kyau ko Allah ya bashi kudi ko Allah ya bashi riga mai kyau shi ga nan sai ka rika jin haushin shi ka daina yi mar magana saboda me saboda kana burin wai dan me zai fika arziki to wannan shi ake kira hasada ko kuma ka rika burin ina ma dai wannan riga ta shi ta kama da wuta ina ma dai abu kaza mummunan abu ya same shi to wannan shine hasada qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace am yasuduna nasu ala ma atahumullahu min fadli wasu ne wa mutane hasada ne bisa abin da Allah ya basu cikin falalarsa qala qatada ar imam qatada yace al muradu bin nasi al arab abin da ake nufi da annasu din nan anan larabawa asadahum al yahud yahudawa suna musu hasada ala nabuwa bisa annabci wanda Allah ya bawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma balarabi ne wato yahudawa sune wa larabawa hasada saboda dan me Allah zai ba su annabin da ya fi dukkan annabawa daraja kuma akramahumullahu ta'ala bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sune wa larabawa hasada saboda abin da Allah ya gina masu da shi na samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala sad min al akhlaq al mazmuma hasada tana daga cikin halaye ababan zargi wairuwa an rawaito cewa anna iblis qala li nuhin alaihi salam iblis ya gaya wa annabi nuhu alaihi salam halaye guda biyu da su nake halakar da ɗan adam al hasadu wato hasada ita ce ta barkon wa bil hasadi lu'intu wa ju'iltu shaytanan rajiman saboda hasada ne aka tsine mun aka sanya na zama shaytani jefaffe korarre daga ramar ubangiji wal hirsi da kuma kwadayi ubiha li adam al jannata an halasta wa annabi adamu aljanna kullaha baki dayanta fa asabtu hajati minhu bil hirsi amma sai na samu biyan bukata ta akan shi ta hanyar kwadayi da yake da shi wafi a cikin wannan akwai hadisin sirna Anas wanda ya riga ya gabata a cikin babin da muka karanta fadala annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la tahasadu kada ku yi wa junanku hasada wato ala ayi hali shi dai hasada ita hasada ita ce laifin da aka fara yi wa Allah a sama kuma ita ce laifin da aka fara yi wa Allah a nan duniya ita ce laifin da shedan ta dalilin ta ya kasa yi wa annabi Adam alaihi salam sujada da ma hasada ce ta ɗebe shi sai girman kai kuma ya shiga shine Allah ya ce illa iblis aba wastakbara fa kana min al-kafirin sai dai iblis wanda yayi girman kai ya ki yi annabi Adam sujada dan haka sai ya kasance daga cikin kafirai hasada ce ta ja shi zuwa ga girman kai kuma ya ja shi zuwa ga kafirci to a nan duniya kuma annabi Adam alaihi salam yana da wasu ƴaƴa guda biyu da Habila da Kabila annabi Adam sannan din ba kowa a duniyar in banda zuriya shi sai ƴaƴan shi kawai da haka sai Allah subhanahu wataala ya umarce shi cewa tunda ƴaƴan nashi tagwaye ne kowanne gurbi ana haihuwar namiji da mace sai Allah ya umarce shi cewa kowanne namiji a aura mishi yar uwar shi mace amma ba yar uwar shi wanda aka bi tare ba sai dai kanwar shi ko yayin shi ma'ana namiji na gurbin farko a aura mishi kanwar shi ita kuma mace ta gurbin farko a aura mata kaninta shi kabila sai yake hasara saboda tashi yar uwar tafi kyawu sai yace shi dai sai dai auri yar uwar shi wacce aka haife su tare ba zai auri kanwar shi ba to bisa wannan dalilin ta kai shi ga aikata kisan kai ya kashe dan uwan shi Habila kuma bisa wannan dalilin sai Allah ya tsine mishi wa Nabi Hurairah ta radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an naru al hadaba aw qala al usba rawahu Abu Dawud wannan hadisi an karbo shi hanyar sirna Abu Hurairah idan Allah ya zama da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace iyyakum wal hasada lalle ne ku kiyaye yin hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati hakika lalle hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamar ta akulun narul hadaba kamar yadda wuta ke cinye kirare ko kuma tankar dabino rawahu Abu Dawud al imam Abu Dawud ne rawaito shi wannan hadisi yana mana ishara zuwa ga saurin yadda hasara take lalata kyawawan ayyuka na mutum kuma wato da a ce shi mahassadi ya san alherin da yake janyowa wanda yayi hasada to da mutum ba zai wa kowa hasada ba sai dan shi na cikin sa domin na tabbatar maka da cewa ko ka kai dango ta kudi dan da wani ya zo wucewa akan keke iya keken nan ya mallaka a duniya sai ka ji kana masa hasada saboda wannan keken da Allah ya bashi to idan ba Allah ne ya nufe ka da tuba ka tuba da wuri ba sai Allah ya kwace ni'imar da ya baka din nan ta koma gare shi da daukakar ka da martabar ka da wadatar ka da komai sai Allah ya kwace ya bashi kai kuma kana nan in ba hankali kai ba sai Allah ya dawo da kai matsayin da shi yake ina jin a cikin wani karatun mu na littafin Kitabul Kaba'ir akwai wata kissa da na taba fada ta wani mutum wanda mai bara ya zo ya bara a gidansa sai matar shi jin cewa mai bara ya ce a bashi saboda Allah da Annabi kawai ita kuma sai wannan magana ta tsama ta kawai sai ta dauki gudan kazar gaba daya ta sunguma sai ta kai wa almajirin nan shi kuma mai gida kawai sai ya ji haushi da haka sai ya zo a guje ya zo ya kwace ita ma kuma ya fara ta da zagi da duka karshe dai a ranar ya sake ta ya zuge ta je kai zawarci tana nan bayan ta gama zawarci sai wani miji ya fito ya aure ta mijin da ya aure ta talaka ne ana nan kafin wani lokaci sai Allah ya wadata su kawai wata rana suna zaune suna hira da mijinta suna cin abinci ta kawo mishi dan kwaleliyar kaza zai fara ci kawai sai wani mai bara ya ce a bani saboda Allah da Annabi kawai shikenan wannan mata sai ta dauki sai ta sunguma kazan nan gaba ɗayan ta sai ta kaiwa mabaracin idan zaba mabaracin kawai sai daga ashe mijinta ne na da sai jikinta yayi sanyi sai ta dawo tana tarji tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mijinta wannan ne yanzu ya ce a ya naga kina yin tarji sai ta ce a yace wallahi abin mamaki na gani yace me kike gani yace ai me baran nan mijina ne na da tsohon mijina ne na da tace wallahi abin da ya raba mu da shi wata rana ne wani mai bara yayi bara sai na dauki kaza kamar irin yadda yau dinnan kana cin kaza na dauka na bawa mai bara to wancan lokacin ma haka ne sai na dauka na bawa mai bara saboda ya ce a bashi saboda Allah da Annabi to shine mijin nawa sai ya ji haushi ya dake ni ya kore ni karshe ma dai ya sake ni kaga yanzu nan ga yanzu gashi nan arzikin ya kare gashi yanzu bara yake yi sai mijin nata wannan nabiyin sai ya ce gidan naku a unguwa kaza yake a waje kaza tace eh kwarai kwa sai ya ce to zaki yin shaida wannan wanda yazo yayi bara tace gaskiya ba zan iya shaida shi ba yanzu sai ya ce mata aini ne yace aini ne wannan wanda nazo nayi bara ina jin lokacin da mijin ki yazo yake a guje zai kwace kazar kuma na ji lokacin ma da ya fara ki da duka da zagi yace aini ne nan dai wannan mijin nata na biyu sai ya fadi yayi sujjada ya kara jinjina wa ubangiji lamarinsa kawai ta dalilin hasada da yawa mabaraci akan kaza da matar shi ta dauka ta ba wa mabaracin gashi Allah ya ji yadda ni'imar sa gaba daya da matar tashi da dukiyar tashi da komai sun koma hannun wannan mabaracin to haka sada take mutumin da yake aiki a ƙarƙashin ka ma gadi mai gadi ko ma sinjin ka indai zaka yi mishi hasada bisa wani alheri da kake tunanin zai samu to kana nan in ba hankali kai ka tuba zuwa ga Allah ba sai Allah ya kwace mukamin ka ya bashi saboda haka lalle ne ƴan uwa mu guji yin hasada hasada zunubi ne mai girma kwarai da gaske tana kaiwa zuwa ga wato miyagun abubuwa daban-daban Allah ya kiyaye mu babu nahi an tajassusi wa tasammu'i likalami man yakrahu istima'ahu wannan babin zai mana magana akan haramcin tajassusi wato binciken kwakwaf dan ganin laifin mutane wa tasammu'i likalami man yakrahu istima'ahu da kuma neman jin zancen wanda baya so ka ji zancen nashi qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wa tajassusi kada ku rika binciken kwakwaf dan ganin laifin junan ku ai da ta basu wani auratul muslimin kada ku rika bincike dan ganin laifukan ɗan uwan ku musulmai kuma ayyibihim da kuma laifukan su dai da abubuwa na aibu game da su qala ta'ala Allah mun tsirke ce walazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati bighayri maqsadin wa bighayri marbutanan wa ismun mubina mai sharhin wannan ayar yace la'anna murjassisa ala al-ma'ayib domin shi mai binciken laifukan mutane mu'zil li sahibiya mai cutarwa ne ga ma'abocin wannan laifin bi maktasaba saboda abin da ya tsorurta lama afa zalika wala mata jahar bi inda mutum ya boye laifin bai bayyana da shi to kai dan me zaka je kana binciken sa nuhiya an tadlui ila amrihi an yi hani daga in kai game da al'amarin sa wata wasul ilai da kuma saduwa zuwa gare shi tsariban listri bi hasbi al'imkan a shari'ar musulunci ta nemi cewa ka rufa wa dan uwanka musulmi asiri gurgurdan yadda zaka iya hadisi na farko a cikin babin da ina ganin hadisi ɗaya ko biyu zamu karanta kuma ma dai kwaya ɗayan ma ya isa saboda yanayin lokaci shine hadisi na 1570 a cikin littafin ana bi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdhabul hadith wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafashu wa la tahasadu ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهكره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يهكر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تهاجروا ولا يبيع أحدكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري اكثرها وانا حديث عن كربش عن يسير بن ابو هريره اذن الله تبارك وتعالى غريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للله من الله الى دام ان الله ثبت غريش ياتي اياكم والظن للله ني كيايي زتي زتي ايكي ده زتو فان الظن اكذب الحديث ومن شي زتو شيني مفي قري الزنشي wala tahassasu kada ku rika bincike wala tajassasu kada kuma ku rika binciken laifukan junan ku wala tanafasu kada ku rika yin gasa da juna wala tahasadu kada ku rika yin yiwa juna hasada wala tabaghadu kada ku rika yin gaba da juna wala tadabaru kada ku rika juyawa junan ku baya wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zamto ƴan uwan juna ya ku bayin Allah kama amarakum kama yadda Allah ya umarce ku almuslimu akhul muslim muslimi dan uwan muslimi ne la yuzlimu bai zalunce shi ba wala yakhdhulu kada kuma ya tabar da shi wala yaqiru kada ya wulakanta shi attaqwa ha huna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni zuwa ga irjin shi madaukaki yace doran Allah anan yake doran Allah anan yake doran Allah akan anan yake ya sabu mur'im min ash-shar ya yi mutun sharri akan kansa an yi haqira kahul muslim a ce gashi nan ya wulakantar da dan uwan shi musulmi kullu muslimi ala muslimi dukkan muslimi akan dan uwan shi muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu haramun ne ya zubar da jinin shi kuma haramun ne ya ci mutuncin shi kuma haramun ne ya taba masa dukiyar shi inna allaha la yanzuru ila asarikum allah baya duba zuwa ga jikunan ku wala ila suwarikum kuma baya duba zuwa ga sifofin jikin ku walakin yanzuru ila qulubikum sai dai cewa shi yana duba ne zuwa ga zukatan ku wa amalikum da ayyukan ku ina ganin insha Allah ana zamu dakata haka sai Allah ya kai mu gobe a darasin mu na gobe zamu dora daga kan wannan hadisi kuma za a yi sharhi akai gurbadan iko ana fitar da rayuwar mu da rayuwar yaran mu kanana Allah ka inganta tarbiyar mu da tasu ana fitar da karshen mu samu cika da imani Allah karbi dukkan ibadun mu na'am na'am ana tambaya game da menene falalar salatu tasbihi salatu tasbihi sallah ce mai matukar falala kwarai da gaske na taba yin rubutu akan ta kamar shekara hudu ko biyar da suka gabata kuma kadan daga cikin abin da na rubuta shine sallar arwaito ta ne da isnadai masu karfi kuma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ga wani babban shi sai na Abbas dan Abdul Muttalib kuma ya ce mishi in yana da dama ya rika yin ta kullum in bai da dama ya rika yin ta koda a sati sau ɗaya ne in bai samu damar haka bai ya rika yin ta koda a wata sau ɗaya ne in ji kai koda sau ɗaya ne a shekara da koda sau ɗaya ne ma a rayuwar mutum ya samu ya yi ta in Allah ya kai mu gobe insha Allah a tuna mun zan faɗi dalla dalla yadda ake yin ta sallah ce mai falala ana samun yafiyar dukkan zunubai ana kuma samun amsuwar dukkan roƙo insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين